This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 kai tsaye jamhuriyar Niger ana iya jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da murya Arewa da Alol da Kumaniya. A yanar intanet ma kuna iya jin mu a duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, sahabo Imam Ali ne da Ladan Ibrahim a yawa daga nan birnin Washington DC da kuma sauran abokan aiki, muke fatan kun wuni lafiya. Ba labaran duniya muna da rahotanni biyu, daya daga Najeriya guda kuma addu'o'i na musamman na shirye-shiryen jana'izar jakadan Najeriya marigayi Ade Adefuwe. Amma da farko ga labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Har yanzu ɗan kungiyar Boko Haram na ci gaba da kashe ɗauruwan mutane a arewa maso gabashin Najeriya, sai dai kuma masu kula da al'amuran da kan ce su komo sun ce abu ne mawuyaci yau a ce ga inda waɗannan 'yan ta'addan suke, domin ko yanzu ba su da wani tunga da suke da sansani. Domin ko a cikin satin nan sai da sojojin Najeriya suka ce sun kwato garin Gambarongala, wanda gari ne da ke da iyaka da ƙasar Kamaru kuma mai matuƙar muhimmanci ga kungiyar ta Boko Haram. Sai dai abin da bai fito fili ba shi ne a wani mataki ne 'yan kungiyar Boko Haram suka yi hasaran wannan gari. Shi dai garin Gambarongala a wani lokaci can baya yana hannun 'yan kungiyar Boko Haram kafin sojojin na Najeriya su karɓe shi, biyo bayan wani kukan kura da sojojin na Najeriya da haɗin gwiwar sojojin taron dangi suka karɓe garin. Mai magana da yawun rundunar sojojin Najeriya Rabi Abubakar ya ce a halin yanzu kungiyar ta Boko Haram ba ta da kowane gari da ke hannunta. Ya ce karɓo Gambarongala ya nuna hakan a sarari. To sai dai kuma gwamnonin jihar Borno da Yobe da ke jihohin na arewa maso gabashin Najeriya sun ce har yanzu akwai wasu ƙananan hukumomi 5 na jihohin nasu da ke ƙarƙashin 'yan Boko Haram ɗin, kuma har yanzu suna kaiwa ƙauyuka samame suna kashe mutane. Har yanzu a kan Boko Haram ɗin, rundunar sojojin Najeriya runduna ta 7 da ke Maiduguri ta ƙona kayan abinci mai ɗimbin yawa da ta ƙwace daga hannun 'yan Boko Haram. Muƙaddashin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar Kana Tukur Gusau shi ne bayyana haka a lokacin da rundunar ta ɗauki wannan mataki yau Juma'a.
Cikinsu akwai kifi, busasshen kifi kamar katon kusan 2,000, sannan kuma da nama wanda suka gasa suka busa busasshen nama, wanda abun mamaki ne a ce naman shanu an busar da shi, kaga kenan akwai alamar tambaya. So mun samu ɗan abubuwa daga hannun 'yan Boko Haram shine muka kona su, saboda mun fahimci cewa suna amfani da waɗannan kayayyaki, suna zuwa suna sai da su a kasuwanni a farashi kalilan, suna amfani da wannan kuɗin domin su ci gaba da abubuwansu na ta'addanci.
Allah ya kama wannan kifin ne
garuruwa da dama a jihar Borno.
To kamar za a yi kiyasin kuɗaɗen su za su kai nawa?
To gaskiya ban san kuɗin kifi ba, amma dai na gaya muku akwai katon 2,000 na kifi, sannan kuma akwai shanu waɗanda an yanka su an busar da naman su, wanda su kuma za su kai kusan kaman 20 haka.
Kamar akwai mutanen da kuka kama
ta tare da wannan? Akwai mutanen da mun kama su, muna nan muna bincike, kuma sun ba mu bayanai waɗanda muke amfani da su.
Nawa ne mutanen?
To ba zan iya gaya maka number su ba gaskiya, because an kakkama su wurare daban-daban, amma dai akwai mutanen da muke mota ɗaya ta su ce.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana halin da 'yan gudun hijira suka shiga a zaman wani yanayi mai tsananin muni. Sannan ta yi kira ga kungiyar tarayyar Turai da ta amshe aikin gudanar da cibiyoyin rajistan 'yan gudun hijira da aka kafa. Mai magana da yawun hukumar Melissa Fleming ta faɗa yau Juma'a cewa wannan matsala ce ta haifar da tabiyoyi daban-daban wajen samar da manufofin gwamnatoci daban-daban na kungiyar tarayyar Turan. Ta ce samar da waɗannan cibiyoyin ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma hukumar kula da 'yan gudun hijira yana da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske. Dama yau ɗin nan ne kwamishinan kula da 'yan gudun hijira Antonio Guterres ya ce wannan halin da 'yan gudun hijira suka shiga ya zame wata babban damuwa ga kungiyar tarayyar Turai, wanda idan aka samu rarrabuwan kawuna tsakaninsu, to wannan zai haifar da amfani ne ga 'yan fasakwabri da kuma masu fataucin mutane. Alƙalin wata kotu a jihar Kentucky a nan Amurka ya umarci a ɗore wata akawun kotu da take bin umarnin kotu na bayar masu auren jinsi guda takardar shaidan auren su da kotu ta amince a ba su. Kim Davis a Kauce da ta gudanar da take gunduman Rowan ta kibin umarnin babban kotu na sa hannu domin bada takardar izinin auren jinsi guda, abinda yace wannan ya sabawa addininta. Davis wadda take nuna alamun damuwa cikin kotu ta bayyana wa alkali cewa wannan ya mutukar sabawa dokar Allah da yake da nasaba da aikin ta, tace abu ne mai wuya ta rarrabe abinda yake cikin zuciyarta da rayuwarta. Shine alkali David Bonny yace baya da zabi illa kawai ya zartar da hukuncin dauri akan ta, domin bata zabin tara ba zai canza komai ba a zuciyarta. Yace imaninta a zuciyarta yake, wanda kuma bai zame hujjan kariya gare ta ba, domin ko ta rantsuwa za ta yi aiki daidai da yadda dokar kasa ta tanada.
Labaran duniya kenan ga maji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Madalla, rundunar sojojin Najeriya ta sake mai da sojoji sama da 3,000 bakin aiki bayan da aka sallame su kan dalilai daban-daban da suka jibanci yaki da yan bindiga. Kakakin rundunar Karasani Kuka Sheikh Usman ya yi bayani kan wannan mataki.
Wato ka san ku kwanaki kafin wannan kwamitin bincike ya fara zama, mun ba da dalili na kafa shi kanshi kwamitin saboda akwai hukunce-hukunce da aka yanke, akwai kuma wasu shari'o'i da dama da suka jibanci soja wanda aka kawo koke-koke da korahe-korahe da kuma dai koke na jama'a gari, aka ga ya kamata a bincika a yi nazarin waɗannan shari'o'i. Da aka kafa kwamitin kuma ya ba da shawara cikin mutum 5,000 ko kuma shari'o'i 5,332 aka ga ya kamata a yafe masu kuma su koma bakin aiki, kuma su kansu waɗanda abin ya shafa, waɗanda galibinsu ma kamar sun gudu, wasu kuma sun yi laifi, sun nuna cewar sun yi nadama kuma yanzu suna so su ci gaba da aikin soja, musamman ma wannan yaki da muke da ta'addanci suna so su ba da gudunmuwa kuma sai da kaman yanda yake da.
To Kanal SK Usman, duk da kuna kai farmaki, ina mutanen ne suke buya ne suke samun lokaci su kai hare-hare kan waɗannan ƙauyuka, ina kuke tsammani suke?
No, ai abin da nake so ka gane wato mutanen da suka shekara kusan 6 suna fanna, kuma an ci galabar su musamman ma kuma sansanin da suke ba ka rasa ɗabi'u akan sami barbaki, waɗanda dama 'yan asalin waɗannan wuraren ne sun fi jami'an tsaro sani. Ka san an ce da ɗan gari kafi gari, to waɗannan abubuwan ne ake samu, kuma daidai gwargwadon hali indai aka sami labari ana maganin matsalolin. Ina so in amfani da wannan dama da Allah in daɗa shaida ma jama'a cewar da Allah su yi haƙuri, muna bakin ƙoƙarinmu mu tabbatar da cewar an kare lafiyarsu da rayuwarsu, amma kuma muna har yanzu muna roƙonsu da su riƙa ba mu bayanai na sirri waɗanda za su taimaka yadda za a ci gaba da kula da wannan aiki ko kuma kare lafiyarsu da rayuwarsu da dukiyarsu gaba ɗaya.
Soja birni man hanka ka kowa ga bakinku zai gafaranku.
Jiya Alhamis ne aka yi addu'o'i na musamman ofishin jakadancin Najeriya na bankwana ga marigayi jakadan Najeriya a nan Amurka, Farfesa Adebowale Adefue, wadda Allah ya warsuwa makon jiya. Mahmud Lalo ya halarci taron da kusan ilahirin jakadun kasashen waje da ke nan birnin Washington da ko wakilansu suka halarta.
Irin waƙoƙin da aka yi tarerawa kenan a taron addu'o'i na musamman da aka shirya a ofishin jakadancin Najeriya da ke birnin Washington DC a Amurka a daren jiya, domin yin bankwana da karrama jakadan Najeriya a Amurka Farfesa Adebowale Adefoye, wanda ya rasu a ranar 27 ga watan Agustan wannan shekara. Dewa daga cikin mahalatta wannan taro, waɗanda aksarinsu ke sanye da baƙaƙen kaya, sun zubda hawaye yayin da ake gabatar da jawabai masu so sarai waɗanda suka ta'allaka akan irin halayen marigayi Adefoye da kuma irin gudunmawar da ya bayar a lokacin rayuwarsa tun yana malamin jami'a. Da farko mai lura da ofishin jakadancin Najeriya a yanzu, Hakim Balogun, shi ne fara gabatar da nashi takaitaccen jawabin.
Zuciya tana cike da jimami, jami'in da ya kasance mai zafi kwarai, wanda kuma ni kaɗai nake jin shi. Allah ya riga ya yi zaɓinsa na ɗaukar ran mai gidanmu, shugabanmu, malaminmu, kuma abokin aikin mu Professor Adekuye.
A nashi bangaren shugaban kungiyar jakadun kasashen nahiyar Afirka a birnin Washington DC wato jakadan kasar Saliyo Mr. Bukari Stevens ya kutanta Professor Adefoye a matsayin wanda ya kare muradin Najeriya da ma na Afirka.
The late ambassador was endowed with enormous talent, intellect.
Marigayin mutum ne mai basira da kuma ilimi. Kuma ya cancanci matsayin da ya bautawa kasar sa. Mutum ne kuma da tashi haikan gani ya kare muradin kasashen Afirka baki daya a Washington DC.
Mataimakiyar harkokin wajen Amurka mai lura da harkokin nahiyar Afirka Linda Thomas Greenfield cewa ta yi.
I have to tell you that I'm profoundly saddened by this occasion.
Bazan boye muku ba. Na yi matakar bakin ciki da wannan rashi. Tunda nake wannan matsayin, na ga al'amuran bakin ciki da dama, amma wannan shine mafi bakin ciki a wurin.
Miss Olubunmi Adefoye na ɗaya daga cikin yayan marigayin. Ta yi wannan jawabi nata mai sosarai wanda ya sa mutane da dama suka zubda hawaye.
Da ikon Allah, mun samu ƙwarin gwiwar nuna juriyar wannan rashi. Yanzu haka ina ji a jikina yana cewa mu kula da mahaifiyarmu.
Dr. Hassana Halidu ita ce jakadiyar Jamhuriyar Nijar a Amurka, ita ma ta halarci wannan taro na addu'o'i.
Lalle cikakken ambasada ne da ya sa ƙasar Najeriya kuma ƙasar Afirka a cikin ranshi kuma gaba cikin aiki.
Bayan da aka kammala addu'o'in, na zanta da mataimakin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya, Senator Ike Ekweremadu, wanda ya wakilci Majalisar Dattawan.
And he made the best of it.
Ya yi kokari matuƙa, ya nuna kishin ƙasarsa a Najeriya. Kuma duk inda ya samu kansa, yana nuna hakan.
Professor Adebowale Adefoye ya rasu ne yana mai shekaru 68 da haihuwa, ya kuma bar matarsa guda da 'ya'ya uku. Mahmud Lalo, sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
A gaida Mahmud Lalo, kamin mu buɗe layukan tarho domin jin ra'ayoyinku kamar yadda kuka sani yau rana ce ta kofa buɗe, sai a shakata da wannan fefe.
Ana alibawan zargi iduna gaba da galare yamma ga kuya ta agarin tu ummar tulku haba mutan gari ku gwada mai gida su ummar tulku ku tsaye ma ummar tulku ya tsaye juma ya tsaye yanka ji kuma bidocin kafa da tsaye kaushi sai man shanu ba kwanna tsara nan zai kwana
yanka ya
mai kashe giwa wata giwa tana gudu wata giwa dan domo na gudu mun bi sai da dafa mun kashe dan domo saurabu wale bi balewa dan domo ina hana maka dambe kana ganin laifi na aina ce ma ke miyagun kaya to da gaba.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655. To madalla mai kira daga Zamfara, bismillah.
Ra'ayina ni dai ina bada goyon baya ga gwamnatin Muhammadu Buhari.
To
sai dai ina son da Allah ya kula da Fulani.
To Fulani na cikin gari ko na daji?
Makiyaya.
To makiyaya ko?
Hey.
To sai dai ka
sace-sacen da ake mazo.
To irin sace-sacen dabbobi da ake yi ko na shanu?
Na shanu ba.
To baka sai ka manta baka gaya mana sunan ka ba.
Usman Umar daga
To Malam Usman, to madalla mun gode kwarai da gaske. To madalla sai anjima. Madalla mun gode. To bismillah, mai kira na gaba daga Fatakol ne?
Eh, Salisu mai Dabino daga Batakwal.
To mallan Salisu bismillah.
To ni na zan yi kira ne ga mallan Nasir Erufai.
To.
Akan ainihin rushe-rushen da yake taimaka jama'a bayan Allah talaka.
Eh.
Ni na ga talakan nan dai su suka jajirce suka zabe shi.
Eh.
To bai kamata ya fara ta kan su talakan nan ba, ya kamata ya kyautata musu cikin ayi aika a gani a ƙasa.
To.
Sannan din abin da za a rushe-rushe ne kuma su talaka dai ba zai zo ga fili kawai kama gini ba tare da ga wanda ya sayar mishi ba. Duk dai wanda kaga ya yi gini akwai wanda ya sayar mishi, ya kamata ya bincika kasuwa ya suka sayar mai da wuri, sayar musu da wuraren nan. Sai a kama, sai a
to ma da lamun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu tafi Kwantagora.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ibrahim ne Abubakar da Kwantagora.
To mallam Ibrahim.
Na'am.
Me yake
ni korafi na ga gwamnatin General Muhammadu Buhari.
Eh.
Don Allah ya taimaka mu hillanin jihar Zamfara.
To.
Kaga akwai sace-sacen shanu da ake yi.
Eh.
Na ji sannan akwai kashin Fulani da ake yi na ɗan sakai.
Ba,
wallahi akwai gidajen da an aka zuwa a kakkashe Fulani a ce wai barayi ne, kuma alhali sun shekara sama da shekara 40 tare da su.
To, ba kwanan nan baka ji labarin wani ɗaya daga cikin gagararrun barayin shanu da aka kama zai tafi Haji a Sokoto ba?
Wallahi
ban jiya ba. Ai, akwai wani babba daga cikin masu barayin shanu wanda ya kashe babban jami'in soja a wani daji nan a jihar Zamfara, an kama shi yayi.
To Allah ya taimaka, don Allah a taimaka mu hillanin da ɗan sakai ka kashe ba gaira ba da jihar Zamfara, don Allah.
To madalla mun gode kwarai da gaske. Mai kira na gaba, bismillah.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ana magana da Mamir Kadiri Yusuf Iyade.
Na'am.
Daga Bautin Najeriya.
Na'am.
Na yi murna da samun ku ne.
To, mu ma mun yi murna da ka same mu.
Na jima ina neman nan ban samu ba, ni shi ne kawai ra'ayi.
To barka.
Madalla, na gode.
To madalla, mun gode kwarai da gaske, a tashi lafiya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, kuma kamar yadda kuka sani yau rana ce ta kofa bude. Kuna da dama ku kira ku bayyana mana ko da me ke ci muku tuwa ƙwarya wanda ya kai a faɗe shi jama'ar duniya su sani. Agogonmu nan kusan ƙarfe 5 saura minti 12, wato 10 saura. To mai kira na gaba, ga mai kira daga Malumfashi, bismillah.
Yawwa, ina muku fata alheri.
Madalla, mu ma haka.
Kuma ina yaba gwamnatin kasar Najeriya, Janar Buhari, Allah ya ƙara jagoranci a kan abin da yake yi.
Na'am.
Mun samu ci gaba daban-daban kamar wutar lantarki, tsaro ta hanyar fetur, kuma cinyaran ƙasa dama, kuma mun samu sauƙi insha Allah.
Na'am.
Ina muku fata alheri, Allah ya ja zamanin wannan gwamnati tamu, ko kuma gidan rediyon Amerika, Allah ya ja zamanin, Allah ya ƙara muku ƙwarin gwiwa.
To madalla, mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu nufi Sokoto.
Assalamu alaikum. Alaikum, barka da aiki.
Barka ka dai.
Sunana Kasim Aliyu Asada, Kaduna, Kasim Asada, jihar Sokoto, cibiyar Dola Usmaniya.
Na'am.
Yau da yake ranar Juma'a ce babbar rana. Yau zan yi nawa ra'ayi na taya murna da shugaban ƙasarmu na Najeriya Muhammadu Buhari dangane da kwanaki 100 da ya cika matsayin shugaban ƙasa. To ina taya shi murna da tsokacin gwamnoninmu na Najeriya. Sannan ina ƙara kira da gwamnoninmu na jihar Sokoto, shi ma kansa da ya zama dukansu sun cika kwana 100 da wannan karagar mulki. To ina kira gare shi da ya zama wannan shugabannin amfani da aka rushe. To ina kira ga hukumar zaɓe ta jihar Sokoto ta tabbatar da ta yi zaɓe ingantacce ba ɗauke da wura ba, da kuma sakatan wanda da aka haifa Muhammad Bashir, ina taya shi murna da fata ya Allah shi ƙara taimakon Muhammadu Buhari a kan shugabancin da yake yi mutum talaka ne na adalci, da ke muke ƙasarmu Najeriya, shi ba mu zama wani zama a ƙasarmu Najeriya, da kuma a cikin duniya musulmi baki ɗaya. na gode mai magana Kasim Aliyu Asada Kaduna matasan Asada a jihar Sokoto cibiyar Dola Usmaniya. Na gode.
To madalla mu man mun gode kwarai da gaske Malam Kasim, kuna tare da sashin Hausa na murai Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogo muna cewa 5 saura minti 10, wato 10 saura minti 10 agogon Najeriya, Niger da Kamaru da Chadi, karfe 9 saura minti 10 agogon Ghana. Yau rana ce ta kofa bude, muna da ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da al'amura da suke wakana inda kuke da kuke bukata ko kuma sha'awar ku ga yawa duniya. Kamar yadda kuka sani, galibin gwamnatoci a Najeriya musamman sun cika to ga mai kira daga Potoskum, kuma watakila shine kira mu na karshe. Mai kira daga Potoskum, bismillah.
Ni ra'ayina game da ba Buhari ta karanta ba kwana dare da wasu MPDC suke ta wasu wani kurare da sauransu, duk ba shi ba ne a bar shi tukunan ya ci gaba da yin mulki inda yanzu ne ya fara muga alaka musu da yin.
To mun gode kwarai da gaske gare ku duka da kuka samu zarafi kuka kira. Insha Allahu daga ranar Talata rana ce kuma da za ku ci gaba da kira ku bayyana mana ra'ayinku dangane da maudu'i da muka bayyana muku. Mun gode kwarai da gaske. To madalla, kafin mu je ga shirinmu na gaba, ga wannan sako.
Ilimin yara hadde diyamace da kukan ka abin mu baya cikin da ilimi na diyamace da amfani shi zuwa gare mu ko mu uwaye da abin da ya amfana ma diya ko a dakin ta, saboda ba za a bar mu baya ba don muna da rana ko a wurin diyan mu. Yaro ya je makaranta ya dawo, abin da uwa bata sani bikin ga bata ƙara ma diya ba, ta dai san ta azatire kawai ta taida talata, amma ta je a shekara 3 ko shekara 1 an sa ta nursery. Ke kin fita wurin aiki kin da kina da danta in zaki basuwa ga yarinya ta ƙaru wani abu, sannan ba a ci wai uwa shikenan daga iyakar ta primary ta ƙare ba, ana iya bata je har college, ba lalai iyaka a ce ta primary aure ɗaya za a yi mata, a'a.
Malama Halima Ibrahim wakiliya a committee harkar ilimi a jihar Kebbi kenan. A saurari shirin na gari na kowa ranar kowace Lahadi a cikin shirin Hantsi domin samun ƙarin bayani. A kasance da sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Zan fara da wasan tennis. Kristina Mladenovic ƴar Faransa za ta yi wasa na farko a rayuwarta, wasa na takwas na kusa da ƙarshe na US Open, bayan ta bama ƴar ƙasar Rasha kashi, wato Dana Kasatkina, da ci 6-2, 6-3 a wasan tsawon awa 1:04. A wasan da za ta yi a gaba, za ta kara ne da ƴar ƙasar Ukraine Elina Svitolina ko kuma da ƴar ƙasar Rasha Elena Makarova. A wasan kondo wato basket, bayan ta nuna gazawarta, kungiyar Faransa na wasan basket tana tsaye daren kan cimma burinta a gasan Euro Basket na 2015 da za a fara a gobe Asabar, in ji mai koyar da 'yan wasan Vincent Collette. A ƙwallon ƙafa, Arjen Robben da ya ji rauni ba zai samu wasa ba har tsawon makonni 4, saboda haka Bayern Munich ta bayyana a dazunan cewa shi Robben ba zai buga ƙwallo ba a wasan farko da za a yi na Champions League. A ranar Lahadi nan ne za a kammala wasan League na 1 na ƙasar Kamaru, wasan na 34 da zai bada daman fidda goni tsakanin Cotton Sport mai digo 61, Union Douala mai digo 60, New Star da kuma Botafogo masu digo 57 kowannensu, sai dai Jalakwan na Limbe da Tonnerre na Yaounde za su sauka League na 2. A ranar Lahadi nin, New Star za ta kara ne da Union Douala, kuma Cotton Sport za ta kara da Botafogo a birnin Garwa. Lallai akwai aiki. Mamadu Danda, sashen Hausa na muryar Amurka, Jamhuriyar Kamaru.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A cigaba da nuna ƙudurin Amurka na taimakawa ƙasashen Afirka yaƙi da ta'addanci, an sa tukuicin kuɗi na miliyoyin dalolin Amurka a kan bayanan wasu ƙarin shugabanni 3 na ƙungiyar 'yan ta'addan Somalia mai alaƙa da ƙungiyar Al-Qa'ida, Harakat Shabab, Al-Mujahideen ko Al-Shabab a takaici. Mutanen su ne Yasin Kilwe da Abdulkadir Muhammad wanda aka fi sani da Ikraima da Jafar wanda aka fi sani da Amar. Kungiyar wadda aka zayyana a ɗaya daga cikin kungiyoyin 'yan ta'adda na kasashen waje tun shekarar 2008 na rike da wurare da dama a yammacin Somalia da kuma tsakiyar Somalia. Kungiyar tana da alhakin hallaka dubban mutane fararen hula 'yan Somalia da masu rajin kare haƙƙin bil'adama da masu aikin ba da taimako na kasashen waje da 'yan jarida da fararen hula tare da ma'aikatan wanzar da zaman lafiya na hukumar haɗin kan Afirka waɗanda suke kokarin wanzar da zaman lafiya da ci gaban yankin. Rikicin ya tilasta wa dubun dubatar jama'a barin gidajensu. Tun shekarar 2006 ne kungiyar Al-Shabab ta tsunduma cikin tayar da hankalin da ya hada da dasa bamabamai da kai hare-haren kunar bakin wake wanda ya hallaka dubun dubatar jama'a. A watan Yulin shekarar 2010 kungiyar ta shirya da kuma kai harin bam a garin Kampala dake kasar Uganda wanda ya hallaka sama da mutane 70 wanda ya hada har da wani ba'amurki. Yasin Kilwe ne shugaban kungiyar Al-Shabab a yankin Somalia. Kuma ya yi mubaya'a da kungiyar Al-Qaida a watan Fabrairun shekarar 2012. Shi kuma Abdulkadir mai shekaru 34 an haife shi ne a kasar Kenya amma iyayensa 'yan Somalia ne. Ya jagoranci horas da matasa 'yan kasar Kenya wajen shigar da su kungiyar Al-Shabab kuma ya taba zama komandan dakarun Kenya da suke fada a Somalia. Rahotanni sun bayyana cewa yana barin suma mai matsakaicin yawa da gashin baki kuma ba shi da yatsu uku a hannunsa na hagu. Jafar kuma ya taba zama mataimakin Abdulkadir kuma rahotanni sun bayyana cewa ba shi da ido guda. Idan kana da bayani a game da kowanne a cikin waɗannan mutane, ka tuntubi ofishin jakadancin Amurka da ke kusa da yankinku ko ka miƙa bayananka ta hanyar yanar gizo ta adireshi kamar haka: www.rewardforjustice.net ko ka aika da saƙonni ta hanyar email mai adireshi kamar haka: info@rewardforjustice.net. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Wanda kuma ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice.
To har yanzu kungiyar Boko Haram na ci gaba da kashe ɗaruruwan mutane a arewa maso gabashin Najeriya. Sai dai kuma masu kula da al'amuran da kan je su komo sun ce abu ne mawuyaci a ce yau ga inda waɗannan 'yan ta'addan suke, domin ko yanzu ba su da wani tunga da suke da sansani. Domin ko a cikin satin da ta shige sai da sojojin Najeriya suka ce sun kwato garin Gambarungala wanda gari ne da ke da iyaka da ƙasar Kamaru kuma mai matukar muhimmanci ga kungiyar ta Boko Haram. Sai dai abinda bai fito fili ba shine a wani mataki ne 'yan kungiyar Boko Haram suka sare wannan gari na Gambarungala. Shi dai Gambarungala a wani lokaci can baya yana hannun 'yan kungiyar Boko Haram kafin sojojin Najeriya su karbe shi biyo bayan wani kukan kura da sojojin Najeriya suka yi da haɗin gwiwar sojojin taron dangi. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana halin da 'yan gudun hijira suka shiga a zaman wani yanayi mai tsananin muni, sannan ta yi kira ga kungiyar tarayyar Turai da ta amshe aikin gudanar da cibiyoyin rajistar 'yan gudun hijiran da aka kafa.
To madalla a gaishe ka da haka kuma masu sauraro, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin namu a daren nan, sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin A Bari Ya Huce na Ibrahim Alfa Ahmed. Kamin nan a madadin Ladan Ibrahim Ayawa wadda muka gabatar da shirin tare da kuma Julie Leather Gresham wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya riƙa mata, a nan ne Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. Mu kwana lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.